بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana yammacin ranar Asabar ne wanda ya daidai da 7 ga watan Shawwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2009. Wannan shine kasar na tara daga cikin jerin karatuttukan littafin al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Sawrat al-Tirmidhi, Allah ya madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi musulmanta ba, har yanzu dai muna cikin doguwar shimfiɗa wadda muke wannan karatu na littafi, ma'ana har yanzu ba a fara tsantsar karatun littafin ba. Ana ɗibar muqaddima ne wadda ke cike da cikakken da abubuwan da Tirmidhi ya rinka kawowa a cikin littafin, waɗanda muke so mu samu gamsassun bayanai da ilimi dangane da su, domin kar a shiga cikin karatun littafin kuma saɓanin fahimta ya faru. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don jama'ar musulmi ba su manta ba, muna karatu ne daga shimfiɗaɗɗiyar muqaddima waɗanda malam Shu'aib al-Arna'ut da malam Abdul Latif Harzullahi suka haɗu suka yi ainihin wannan littafi. A yau za mu tashi daga shafi na 87 a inda malaman suke bayani dangane da tsarin al-Imam Tirmidhi, dangane da menene Tirmidhi yake nufi da al-hadithul hasan. In yace al-hadithul hasan me yake nufi? In Tirmidhi yace al-hadithul hasan gharibu me yake nufi? To waɗannan dai bayanai mun gabatar da cewa a jiya, idan Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun, yana nufin wannan hadisi ne hasanun lizatihi. Abinda yake nufi da hasanun gharibun kenan, hasanun gharibun kwaya ɗayan rak, don haka sai siffanta ainihin wato kyau ya kuma haɗa da garaba, ma'ana hanya ɗaya. Mana yin cewa ammal hasanu li ghairihi fa asluhu da'ifun. In aka ce hadisi al-hasanu li ghairihi, asalin shi hadisi ne da'ifi. Ka an yakuna fi sanadihi masturun, kamar ya zama a cikin isnadin nashi akwai mastur, aw sayyi'ul hifzi, ko kuma wanda yake da ainihin wato shaida ta cewa shi sayyi'ul hifzi ne, aw mawsufun bil ikhtilafi, ko kuma an siffanta shi da samun cuɗani a cikin haddashi, ko kuma a cikin ainihin wato ƙwaƙwalwar shi, aw tadlis, ko kuma mutumin da yake da siffa ta ainihin tadlisanci, aw mukhtalafun fi jarhihi wa ta'dilihi, ko kuma malamai sun yi saɓani game da cewa shin wane da ya ruwaito hadisin nan, mutumin banza ne ko mutumin kirki ne. Ikhtilafan, wani irin saɓani, wani so ku kiyaye waɗannan siffofi da malam ya kawo ainihin wato siffata mastu, sayyi'ul hifzi, ikhtilafi, sannan sai ainihin wato amintar da shi. Waɗannan siffofin guda biyar da su da irinsu, idan aka same su a cikin isnadi, to wannan isnadin a ƙa'ida akan ce fihi da'af, ko kuma a ce fihi lin, wato rauni ne a cikin shi, amma raunin ba mai tsanani ba ne. Ina fata an gane. Wani lokacin malaman sukan kira shi da'ifi sai su shiru. Ina ma'anar haka? Wannan isnadin bai mutu murmus ba, amma idan a cikin isnadi kaga an samu mutumin da aka ce munkarul hadis, ko kuma aka ce shadidu dhaf, ko aka ce wahin, ko aka ce matruk, ko aka ce kazzab, ko aka ce mishi dajjalun, to duk ɗayan irin waɗannan da makamantansu in ya tabbata, to shi isnadin ya mutu murmus. Don haka ku kiyaye. Raunin hadisi kenan, in ka so za ka iya cewa nau'i biyu ne. Akwai rauni mai tsanani, akwai launi mara tsanani. Launi mara tsanani shi ne irin waɗannan siffofin in suka samu. Launi mai tsanani kuma ina so ku kiyaye shi, kuma nau'i biyu ne shi ma. Akwai launi mai tsananin, akwai kuma rauni mafi tsanani. Don haka tun daga Allo ya samu kamar yadda ainihin muka ba da shawara a jiya, bari mu tsaya mu kwance ainihin waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya, ko ba za su waye gari su zama su ne ainihin darasinmu. Da farko ya kamata mu gane cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya iso gare mu ne ta hanyoyi manya-manya nau'i biyu, ko dai hanyar da zaka kira ta mai yawa, ko kuma hanyar da zaka kira ta mara yawa. Shikenan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko dai idan ya iso mana ne ta hanya mai yawa, ko ya iso mana ne ta hanya mara yawa, to ba hadisin Annabi ba. Duk wani labari ma da kake ji a duniya ta ɗayan waɗannan hanyoyin ya zo maka, ko dai ya zo maka ta hanyoyi masu yawa, ko kuma ya zo maka ta hanyoyi marasa yawa, dukkan hanyar da ta kai a ce mata mai yawa ce, malamai sukan kira ta al-mutawatir. Dukkan hanyar da ta zama ba ta kai wannan yawan da za a ce mata mutawatir ba, malamai sukan kira ta al-ahad. To ina so ku fara fahimtar da shi hadisi menene. Labarai ne waɗanda sahabbai suka zo suka ba mu game da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waɗannan labarai ba mu halarce su ba, ba ma nan sabda ainihin aka yi su. Su da suka zo suka ba da labari, mu yanzu muna rayuwa ne a ƙarni na 15, mu ba mu ga sahabbai ba kenan. Malamanmu ba su ga sahabbai ba, malaman malamanmu ba su ga sahabbai ba. To yaya aka yi wannan labari ya iso gare mu? Shine shi labarin ba shi kadai ba ne. Annabi ya tara su ne a wurin karatu sallallahu alaihi wa sallam, suke gano yawa wane ne da wane ne suka ba da labari. Domin idan aka yi ruwan sama a kasuwa, kasuwar tana cike a jajibarin sallah, ta ga babu fadda kasuwa take cika irin wannan lokaci, sai zama duk yawan mutanen nan da masu kasuwancin da masu sayan ba waɗanda suka ba da labari sai mutum biyu. To a tsari waɗannan mutum biyu kawai sai a ce wannan labarin ta hanya biyu ya iso, ba za a dubi cewa ai kasuwar ta cika ba. Don haka kamar hadisin innamal a'malu binniyat, ranar juma'a Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi, lokacin Madinan ma bata zauni tana da daɗin da zaka je ka shagaltu da kasuwa ko ka shagaltu da wata harka ba, da an kira sallah kowa zai taho. Amma duk tarin jama'an nan da suka halarci masallacin juma'ar, mutum ɗaya ne ya ba da labari, shine Sayyidina Umar. Don haka ku kiyaye. Malaman hadisi ba suna duba adadin da suka taru ba ne san da ake faɗin abin, cikin adadin mutum nawa ne suka je suka yi reporting, suka ba da labari, to shi ne ake kira riwaya. Don haka riwaya da Hausa mutum nawa suka ruwaito, ba wai mutum nawa ne suka ji ba, mutum nawa ne yake zaune a wurin. A ƙarƙashin haka za ka gane Alawi al-Maliki a cikin littafin shi mai suna Al-Qawa'id al-Asasiyya ya tabkaka sassaɓa da ya ce hadisin innamal a'malu binniyat ai kusan mutawatiri ne, domin ai a masallacin juma'a Annabi ya faɗi duk mutane suna nan. A'a, ba adadin waɗanda aka gayawa ba, adadin waɗanda suka isar ake dubawa. Don haka ina so ku kiyaye. Tunda yanzu muna magana yaya hadisi ya iso gare mu, to hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani hadisi da kaji duka, ko ya zo mana ta hanyoyi ne masu yawa, ko kuma ya zo mana ta hanyoyi ne kadan, ta iya yiwa ka tambaya ka ce to yawa kaman mutum nawa, daga nawa ne za mu ɗauka yawa? A'a, ilimi na hadisi
zo yanzu a matsayin na tsatsan mutum ɗalibin ilimi, ba za ka taɓa ɗaukan cewa mutum ɗaya yawa ba ne, mutum biyu ma ba yawa ba ne, mutum uku ma ba yawa ba ne. Ashe kunne ba mudu ba ne amma ya san kima. Ina ma'ana haka, kai in ka ji adadin da ya kai ka ce yawa, ya isa ka ce yawa. Sannan ido ba mudu ba ne, shi ma ya san kima. Idan a rubuce ka ga adadin mutanen da suka ruwaito hadisi, in sun kai ka ce yawa, kai da kanka za ka ce yawa. Don haka kabbar hadisi ne aka samu mutum goma su ruwaito shi, idan da aka ce mutum goma yawa ya tabbata. Don haka dukkan hadisin da aka samu sahabi goma su ruwaito, to wannan ainihin hadisin za ka iya cewa an samu yawa a ciki. To wannan sahabi ya zama shi kuma ko mutane nawa ya tara ya karantar, mutanen nan da za su je su ba da labari su ma su kai adadin da za a kira yawa. A nan ko da sun gaza adadin sahabban ko kuma sun kasa, amma dai sun tara ko kuma sun gaza, amma dai a yadda cewa sun kai a kira su yawa. Don haka idan aka samu hadisin da yake sahabbai goma sun ruwaito, to an samu yawa a cikin sahabbai. To kun ga ba a samu yawa ba nan, sai aka caza a cikin tabi'ut tabi'ina, sai aka samu mutum 15 ne suka ruwaito daga mutum biyu din nan, kun ga an samu yawa a nan. Sai aka samu shi misali Imam al-Bukhari da zai rubuta wannan hadisi a littafin shi, sai ya bi mutane 8 su kuma sai ya ruwaito wannan hadisi daga gare su, shi Imam al-Bukhari sai ya zo sai ya rubuta wannan hadisi a cikin littafin shi. Dan haka sai ku natsu da kyau, sai ku ga an fara da mutum 10 amma ya koma mutum 2, sannan aka koma mutum 15, sannan aka koma mutum 8. A nan dan karka rude, tunda muna koyon ilimi ne, karka cewa za a yi kuma 10 ta koma 8. Malamai 10 ne suka bada labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai, amma sai zama a cikin adadin da mutane 10 nan suka karantar, aka samu har mutum 15 suka je wurinsu suka karɓo wannan magana, su kuma suka je suka ibar da ita a matsayinsu na 15. Su kuma waɗannan 15 ɗin nan aka samu mutane 8 ne suka je suka ruwaito, ta yiwu sun ruwaito a wurin mutum 8 ne ‘yan uwansu, ko kuma a wurin mutum 15 ɗin sun rinƙa maimaitawa, ka ruwaito wurin wannan kuma ka sake zuwa wurin wannan. Don haka sai ya zama shi ko Imam al-Bukhari sai ya bi waɗannan mutane guda 8 duk sai karɓo waɗannan riwayoyi na hadisi ƙwaya ɗaya. Don haka sai ka ce yanzu mun samu abin da muke so, isnadi ya tabbata, mutum 10 sun ba da labari, da suka karɓo daga mutum 2 suka ba da labari, da suka karɓo daga mutum 15 suka ba da labarin, da su kuma mutum 8 suka karɓa daga gare su. Shi kuma Imam al-Bukhari duk ya tattara mana waɗannan riwayoyi a cikin littafin shi. To sai mu dawo sai mu duba. Malamai sai suka ce lallai dukkan hadisin da za a kira shi yawa mutawatiri yana da hanyoyi masu yawa, sai ya cika lafiyayyen sharuɗa guda 3 zuwa guda 4. Sharaɗin farko shine a samu yawa, sharaɗi na biyu yawan nan a same shi a kowace matakayya ta bada labari, sharaɗi na uku yawan nan ya zama ba yawan ‘yan iska ba, yawan mutanen kirki waɗanda kowanne ka duba da an ce wannan ya ɗaura maka aure za ka ce wannan mai mutunci ne, da an ce wannan ya zama limamin angoku za ka ce da an dube shi an ce wannan malaminka ne za ka ce abin alfahari ne a dube shi a ce malaminka ne. Ma'ana dai mutanen da yake musulmi ne, masu mutunci, masu dattaku, masu kammala da kame kai. Don haka yawan ba yawan yiwu ba. Misali a ce irinsu Imam Malik ne, a ce irinsu Abubakar Gumi ne. To ire-iren waɗannan mutane irinsu ne ka, don maka je ka samo ƙarara irinsu Gumi guda 8 ko 7 sun isa. Don haka ku kiyaye sharaɗin farko yawa, sharaɗi na biyu yawan ya zama a kowace matakayya, sharaɗi na uku ya zama akwai nagarta a cikin mutanen nan masu yawa, sharaɗi na hudu abinda za su ruwaito ya zama bai saba wa wani abu wanda aka sani a shi ba duk inda aka samu goma ai an samu yawa, duk inda aka samu takwas ma yawa ce, duk inda aka samu sha biyar ma yawa ce, to lallai a samu yawa. To amma shi wannan yawa yadda aka idan kuka dubi wannan sharadin na farko na yawa an samu a cikin wannan isnadi, sai dai sharadi da biyu bai cika cikin wannan isnadi ba, shine an samu yawa cikin sahabbai amma tabi'ai ba su da yawa, tabi'u tabi'ina da yawa, tabi'u atba'i tabi'ina suna da yawa. Dan haka wannan irin isnadin to ba za ka saka shi a nan ka ce mutawatiri ba, ya sauka daga martaba ta mutawatiri. To duk abin da ya sauka daga martaban mutawatiri ko menene kai dawo da shi nan sai ka ce ya zama ahad. Da haka na ka ce maka menene hadisi mutawatiri, sai ka ce shine hadisin da mutane masu yawa suka ruwaito kuma aka samu yawan a kowace tabaka ta isnadin, kuma yawan ya zama mutanen kirki, sannan yawan ya zama sun ruwaito abin da yake bai saba wa shari'a ba. A ƙarƙashin wannan sai mu dawo mu dubi wannan ainihin wato yawa aka samu mutanen kirki, amma dukkan su Allah ya kyauta sai suka haɗu akan cewa sallah a zuhar raka'a 30 ce. In har da za a samu haka ta faru to ba za a karba ba, ko kun fahimta jama'a, ko kuma su ce su duba da ƙeya ake yi ba za a karba ba. Sha'anan dan haka yanzu bari ku ga dan mu samu kyakkyawar fahimta, sai mu ce yanzu nan an samu sahabbai goma, to a kaddara an samu tabi'ai 22, an samu tabi'u tabi'ina 15, an samu malaman Bukhari sune tabi'u atba'i tabi'ina guda 8. Dan haka wannan yanzu irin isnadin sai ka saka shi anan sai ka ce mutawatir. To ina so ku gane dukkan hadisin da ka gama lalubo hanyoyin shi kakkaf ka tabbatar da yawa da sharuɗa da komai ya cika har ka ce mishi mutawatiri ko to ba sauran ka ce mishi sahihi kuma, domin kamar mutum ne wanda ya kai general na soja ba daidai bane a cikin girmama aikin soja da mukamin soja ka zo ka ce baban gidan soja ne Buhari soja ne a fillahi shakku ko ake ka ce baban gidan general ne Buhari general ne Abacha general ne, to wannan shine abin da ake so duk sanda hadisi ya kai wannan matsayin karka ce sahihi. Ba wai na ce an ka ce sahihi asali kai ne shi bane, a'a, amma ana so ka gane ai shi sha biyar ko 22 sannan aka kira su ne aka kira su mutawatiri, ashe kaga sabda ka koma kana ce mishi kuma kamar professor ne, sai ka samu professor sai ka ce wannan mutumin ya iya ABCD, professor ne na English language sai ka dube ka ce kun ga wannan mutumin ya iya ABCD, yanzu wannan girmama shi kai ko kome yi wa saboda haka ku kiyaye asalatin da kace professor ya iya ABCD ƙarya kai ba ƙarya ce ba, amma ba ka yi bayani yadda ake so ba, ba haka ya kamata a yi addressing issues na professorship ba. Don haka sadda kake cewa hadisi mutawatiri sahihi, malamai za su ce asali ba kuskure kai ba, amma ba haka ya kamata ka faɗi ba. Ko kun gane wannan jama'a? Yawa, don haka irin wannan duk hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa guda huɗu in ka zo kawai sai ka ce hadisin mutawatirin, hadisi mutawatiri, kamar me? Kamar hadisin shafa akan hufi, kamar hadisin zuwan dajjal ƙarshen duniya, kamar hadisin fitowar Ya'juj wa Ma'juj, kamar hadisin zuwan ainihin mahdi a ƙarshen duniya. Waɗannan hadisan in ka tashi ba za ka ce sahihi ba, sai ka ce haza hadisin mutawatir, shine matsayinsu. Kun fahimci wannan? To dukkan wanda ku kiyaye dukkan hadisin da ya kasa kaiwa ka ce mutawatiri saboda ya kasa cika sharuɗan nan guda huɗu, ko ya kasa cika ko da ɗaya daga cikin su ne, to ka dawo da shi nan. To idan ka dawo ahad shine kai dukkan hadisin da bai kai mutawatir ba shine ahad shikenan kanka ce hadisi ahad wai hadisi ne hanya daya a kai kuskure hadisi ahad shine duk hadisin da bai kai a ce kace dan primary 1 a to dan primary 6 ba dan haka waye dan primary sai kace duk wanda bai kai secondary ba dan haka menene hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatiri ba yawa to shi hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatiri ba to in kuka duba da kyau mun ce nan kafin hadisi ya kai mutawatiri sai ya cika sharuɗa guda hudu ko to waɗannan sharuɗa guda hudu da gargadan yadda ya gaza cika su da gargadan yadda in ya dawo nan kuma zaka ji irin ɗakin da akwai ɗakin farko dukkan wanda ya shiga wannan ɗaki za a kira shi ya zama mashhur dukkan wanda ya shiga ɗaki na biyu za a kira shi al-aziz ku kiyaye da kyau yanzu al-mashhur hadisi ne aka a dawo da shi nan an gano ya cika dukkan sharuɗa amma hanyoyin daga cikin tabakokin nan da muka ce nan an samu goma to nan sai aka samu wannan hadisin hanyar shi nawa sai ka ce wannan hadisin hanyoyin shi guda nawa sai ka ce hanyoyi uku dukkan hadisin da a cikin ɗaya daga ɗabaƙoƙin ko zamanin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko makamantan haka sai aka samu wani wuri da ya zama hanya uku ce kawai mutum uku ne suka ruwaito to sai ka saka shi a nan idan ku ya kasance mutum biyu ne aka samu sai ka saka shi a nan in mutum ɗaya ne sai ka saka shi a nan don haka ku kiyaye dukkan hadisin da ya gaza ya shiga cikin gidan al-mutawatir saboda hanya uku yake da ita to in ka dawo da shi ahad sai ka saka shi a ɗakin mashhur ya zama hadisi mashhuri dukkan hadisin da ya gaza shiga gidan mutawatir sai ka dawo da shi gidan ahad to in ka zo ka buɗe ɗakin da ke da suna al-azizu ka sa shi dukkan hadisin da ya cancanta ya shiga nan mutawatir amma sai ya gaza saboda hanya ɗaya yake da ita sai ka sanya shi al-gharib dan haka kenan yanzu sai ku natsu da kyau ku ji wannan maganar ita ce dukkan hadisin da kaji malamai sun ce mishi mashhur to ba wai mashhuri suna nufin mashhuri kamar yadda sabulu sai a ce sabulun sallahi shahararren sabulu ne ba shahara ce irin wannan ba abinda suke nufi da mashhur shine mai hanya uku abinda suke nufi da al-aziz shine to sai dai akwai ƙarin bayani a nan so da dama akan samu wani ya wuce hanya uku amma kuma har yanzu bai kai a ce mishi mutawatir ba wasu in sun zo sukan kira shi al-mustafid duka dai kusan abu guda ne ma'ana dai hadisin da ya wuce hanya uku amma har yanzu bai kai a ce mishi mutawatiri ba amma wanda ya zama yana da hanya biyu sukan kira shi ainihin al-aziz bayani wani lokacin wasu malaman sukan ce sai in an samu sahabbai biyu tabi'ai biyu tabi'u tabi'ina biyu tabi'u atba'i tabi'ina biyu har zuwa kan malamin da ya rubuta shi sannan ne za a kira shi al-aziz ma'ana kenan da ba a samu nan yana da hanya biyu nan yana da hanya biyu amma nan yana da hanya uku to ya za a kira shi kenan wasu malaman sai suke sai a kira shi mashhur wannan magana mai rauni ce gaskiyar lamari dukkan hadisin da koda a sauran ɗabaƙoƙin shi yana da jama'a da yawa aka same shi yana da hanyoyi guda biyu a ɗaya daga cikin ɗabaƙoƙin shi muka ce ɗabaƙa shi ne zamanin riwaya na sahabbai tabi'ai ko makamantan haka to inda aka samu inda ya karye ya koma mutum biyu shikenan ya zama aziz ina fatan an gane. To wannan kenan. Idan kun gane wannan jama'a, to ina so daga yau kowa ya gane. Duk wani hadisi da kaji an ce mishi mashhur, afwan, mutawatir, to kar kuma ka bata lokacin bincike akan shi ya inganta. Don haka ana zuwa in aka ce maka hadisin sauka Annabi Isa ƙarshen duniya mutawatir ne, to kar kuma ka zo kana cewa to ya inganta. Kamar a ce maka ne Ibrahim Badamasi baban gida general ne, sai ka ce soja ne, ce a general ne, sai ka ce a to wai soja ne, ka ce a general din nan ta yi kabarin komai, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka jama'a ku kiyaye waɗannan misalan ne muku ne don ku fahimta. To don haka duk hadisin da ya zo nan sahihi ne, an gama da maganar shi sai aiki kawai. To amma dukkan wani hadisi da ya faɗo cikin gidan Ahad, to sai ka tsaya ka binciki kowace hanya ta shi, kuma binciken kowace hanyar ya hukunta ka fara daga binciken malamin da ya rubuta littafin, don ka yi kokari ka san shi malamin da ya rubuta littafin sunan shi Malik dan Anas. Waye shi? A cikin tsari na ilimin hadisi, ba a so ka yi wa wani malamin hadisi sanin shanu. Shi ne saniya kullum tana ganin mai kiwonta yana kawo mata abinci, haka ne? Da ta gan shi tana jin yunwa za ta yi kuka, amma ya sunan shi ba ta sani ba. To ba a son sanin shanu, ana so sani na hakika. Wato a cikin ilimin hadisi bai wadatar maka ba, dan ka ji a cikin isnadi an ce haddathana Abubakar Muhammad Gumi, sai ka ce a wannan malamin mu ne, a'a, sai ka tsaya ka yi bincike akan shi, bincike na sani na ilimi. Yanzu wancan sanin da kai mishi kana sauraron shi ne a radio, kana da masaniyar malamin sunna ne, amma ana so ka tsaya ka yi bincike yadda za ka san shi sani na hakika. Ko kun fahimta? To yaya ake so? Ana so ka san yaushe aka haife shi, suwaye malaman shi, menene ɗabi'un shi da halayen shi, yaya nagartar shi da ƙarfin riƙe karatu da hadda shi take, da makamantan waɗannan abubuwan. Suwaye ɗaliban shi, waɗanne garuruka ya shiga wajen nemo karatu da bayar da karatu, sa'annan yaushe ya rasu, wanne matsayi ne malaman da suka rayu da shi irin shi na hadisi suka bashi, malaman da suka zo bayan shi wanne matsayi suka bashi. Ta iya yiwa ka ce tabbija, yanzu mutumin da ya rasu shekara 800 ya zan iya gano waɗannan bayanan? A'a, za ka iya, har wanda ya rasu fiye da haka ma. Komai da kake bukata na waɗannan abubuwan sai da malamai suka bi suka bincika suka gano maka, dangane da mafi yawancin masu riwayar hadisi, sai abinda ya gagare su shine za ka ji sun ce wane majhuli ne. To in ko suka ce wane ba su san shi ba, to kai ma baka da hanya da za ka san shi. Don haka malamai sun rubuta littafai dangane da wannan harka. Akwai littafin Tahzibul Kamal, akwai littafin Tahzibut Tahzib, akwai littafin Sirru Alamin Nubala, da makamantan littafai da aka rubuta akan wannan fagen. Muna baka shawara irin waɗannan tafanni ake karanta don a san duk waɗannan abubuwan, don karka ce ya zan yi in san tarihin Imam An-Nawawi wanda ya rasu fiye da shekara 800 da ta wuce, a hatta Abubakar As-Siddiq, hatta Imam Malik, hatta Abu Hanifa, zaka iya sanin tarihin su komai da kake bukata. Wasu malaman zaka ga an kai matuƙa har ana siffanta maka dogo ne ko gajere, yana rina gashin shi ko bai rinawa, yayi furfura ko bai furfura ba kafin ya rasu, duk sai da malamai suka kididdige. Har sai da ta kai wani malamin sai an kididdige ka ga an ce adadin furfurar da ke gashin kan shi guda kaza ce, adadin furfurar da ke gemun gashin shi ko kan shi guda kaza ce, ba abin da ba su bayyana ba. Don haka kun ji wannan jama'a. To waɗannan hanyoyi na mashhuri guda uku sai ka bincika su duka, waɗannan hanyoyi guda biyu na aziz sai ka bincika su duka, waɗannan hanyoyi na gari duk sai ka bincika. To a nan ne garin wannan bincike za ka iya gane wannan hadisin mashhur ne ga shi da hanyoyi uku, ya kai matsayin sahihi ko ya kai matsayin hasan, ka kiyaye. Ko kuma ka gano cewa hanya ɗaya daga cikin hanyoyin ba ta inganta ba, hanyoyi biyu ne na wannan hadisin suka inganta. Ko kuma ka gano cewa duka hanyoyin guda uku ba su inganta ba, sai ka hukunta cewa waɗannan hanyoyi da ifai ne ko munkari ne, ko kuma gwargwadon yadda ka ga raunin haka za ka hukunta. Sannan sai ka dawo, haka za ka yi wa aziz, haka za ka yi wannan. Don haka ku kiyaye. a cikin hadisi ahad ne ake samun sahihi, akan samu sahihi kuma akan samu da'isi ko munkari ko mawdu'i ko kaza, duk wata hayaniya da wani rikici da kaji ana cewa hadisi bai inganta ba, wannan hadisi na da matsala, a cikin gidan ahad ne ake samu. Amma a cikin gidan mutawatiri ba a taɓa samun matsala ba ko kwada, domin da an samu matsala ba a tunkuɗe ta. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Idan kun gane wannan bayanin da kyau jama'a, sai mu dawo mu dubi wannan maganar da malam yake yi, wadda duk bayanan nan da ne a yanzu a matsayin shimfiɗa take. Wannan maganar da malam yake mana, yana yi mana magana ne dangane da wani nau'i na ainihin wato hadisi wanda a yanzu za mu koma magana a kai. Shi ne yanzu tunda kun fahimci me ake kira mutawatiri, kun fahimci me ake kira ahad, muka ce muku a cikin ahad ake samun sahihai da da'isai ko? To yanzu sai darasin mu sai koma a ce al-maqbulu da kuma al-mardud. Al-maqbul, ina ta ce al-hadithul maqbul, ana nufin hadisin da ake karɓe a yi aiki da shi saboda ya inganta. To nau'i hudu ne. Nau'in farko shi ne sahihun li dhatihi, nau'i na biyu shi ne sahihun li ghairihi, nau'i na uku shi ne hasanun li dhatihi, sannan sai kuma hasanun li ghairihi shi ne nau'i na hudu. Bari in ƙara mana bayani. Dukkan hadisin da ake karɓe a yi aiki da shi shine malamai suke kira al-hadithul maqbul. To shi nau'in hudu ne. Nau'in farko shine sahihun li dhatihi, wato hanya ce guda daya ka tsaya kai iya binciken nan da muka ce za ka yi, sai ka gane duk mutanen da ke cikin hanyar mutanen kirki ne gaba dayansu, sannan sai ka gane dukkansu suna da cikakkiyar hadda gaba dayansu. Kun san jiya mun faɗi, banda hadda sai an dubi nagarta, banda nagarta sai an dubi hadda, don haka abubuwa biyu ne za su haɗu a kan mutum guda. Sannan a samu tsakanin shi wannan mutumin da ke faɗin hadisin da malamin shi a tabbatar da cewa sun haɗu da juna, kamar wa? Kamar Imamu Malik ya tabbata shi ɗalibin Nafi'u ne, Nafi'u ya tabbata shi ɗalibin Abdullahi ɗan Umar ne. Tabbaci haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ɗalibin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. Sannan kuma shi Imamu Malik malamin Abdullahi ibn Yusuf ne, shi kuma Abdullahi ibn Yusuf tabbaci haƙiƙa malamin Bukhari ne. Sai Bukhari ya zo ya ce mana haddathana Abdullahi ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an ibn Umar an Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muka bincike Imamu Bukhari bincike na ilimi a cikin irin waɗancan littafai, muka gane Imamu Bukhari mutumin kirki ne, abu na ɗaya kenan, yana da cikakkiyar hadda 100 bisa 100. Sannan ya tabbata Imamu Bukhari ya haɗu da Abdullahi ibn Yusuf, shi ma Abdullahi ibn Yusuf ya cika wannan siffar, shi ma Malik ya cika wannan siffar, Nafi'u ya cika wannan siffar, Abdullahi ɗan Umar ya cika wannan siffar, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuwa dama cikakke ne da cikawar da Allah ya mishi, babu matsala. A ƙarƙashin wannan hadisin sai ka kira shi sahihun li dhatihi. To yanzu wannan isnadin shi in ka tashi aiki da shi ko fatawa da shi, baka buƙatar ka nemo wani isnadi ko wata hanya da za ta ƙara mai ƙarfi, domin ka ƙarfa ne shi da kanshi. Na biyu, garin bincikenka sai ka gano cewa duk sharuɗan da ake nema ɗin nan sun cika, sai dai wajen hadda ce, sai aka samu ko da mutum ɗaya ne daga ciki ku kiyaye, ƙarfin haddar shi ba ta kai ƙarfin haddar sauran ba, daga 100 bisa 100 ta kai a ce 80 bisa 100 ko 60 bisa 100, shine shi kuma sai ka ce mishi ainihin hasanun li dhatihi, hasanun li dhatihi. To in ka tattaro wannan hasanun li dhatihi ɗin nan, ka samu hanya ɗaya, sai ka sake samun hanya ta biyu, to daga wannan sai ka ce ta zama sahihun li ghairihi. Don haka kenan yanzu sahihul lubatihi, daga nan sai hasanul lubatihi, idan ka tattara sai kuma ka samu sahihul lughairihi. To kunga asalin hasanul lubatihi shi ya kamata ya biyo bayan sahihul lubatihi, amma kuma idan aka samu hasanul lubatihi ya kai hanya biyu ko sama da biyu, to za a wayi gari ya koma sahihul lughairihi, to ya fi inganci fiye da hasanul lubatihi. Don haka a yadda ake jeranta hadisi maqabuli shine sahihul lubatihi, sahihul lughairihi, hasanul lubatihi. To sannan ta yi garin bincikenka, sai ka binciko wani isnadin, sai ka samu wannan isnadin yana da matsala, amma ita matsalar ba ta kai ta komo ba ne, kamar yadda za mu bayani, kuma kamar yadda muka fara bayani shine sai ka samu mutumin da ya ruwaito wannan hadisin. Malamai sun yi mishi shaida da cewa sayyi'ul hifz, sayyi'ul hifz. Mun yi bayanin yadda sayyi'ul hifz yake kasancewa jiya, ba wai asali wanda bai da hadda ba, wanda bai da hadda kan bai da hadda, bai haddace komai ba, balle a ce ya kasa. A shi wannan ya iya haddacewa, sai dai yakan haddace da kuskure. To idan ne in wannan ɗabi'ar ta bayyana har akai shaida cewa shi fa haddashi duk sanda zai yi ta da kuskure yake yanta, to sai malamai su ce to a dakatar da shi gefe guda, ba sa cewa a jefar da shi, sai ce a dakatar da shi gefe guda. Abin da ya ruwaito ana shakka ne, to ko yau din ya manta ko ya yi rikicin ko yaya, sai wani irin shi ko makamancin shi sai ya zo sai ya bada labari, sai labarin ya yi ɗaya, sai a ce to yau dai ana ganin Allah ya kiyaye, tunda dai an samu wane da wane masu jigari-jigari dukkansu su biyun sun haɗu sun bada labari ɗaya, kuma labarin ya yi daidai wa daida, ko kuma ya yi kusa da juna. Ko kun fahimci wannan da ke jama'a? Misali, wannan sai ce na je yau kasuwa an yi ruwan sama, wannan ya ce na je kasuwa yau an yi yayyafi. Kaga da yayyafi da ruwan sama menene? Abu guda ne, amma kun ga kalmomin ne ba su bada labarinsu ba. Ruwan sama suna ne jumilla na ko ya yi yawa ko ya yi kaɗan, yayyafi kuma sunan ɗan kaɗan ne daga ciki. Wannan ya ce ruwan sama, wannan ya ce yayyafi, ko a tsarin ilimi za a iya cewa to yanzu sai a karɓi wannan. To kowane ɗaya idan ka dube shi shi da kanshi, to za ka iya cewa isnadun da'ifun, saboda wannan da ya zo ba da labari, dama mun yi shaida shi cewa yana da munin hadda. Wannan da ya ba da labari mun yi shaida da cewa shi kuma halin shi bai bayyana gare mu ba, mutumin kirki ne koyaya koyaya bai bayyana ba. To sai aka yi dace wancan ya zo yake an yi ruwan sama, wannan ya zo yake an yi yayyafi. To yayin da muka ce isnadin wancan da'ifi ne, wancan ma muka ce isnadin shi da'ifi ne, dukkan kowane ɗaya za mu mutunta isnadin shi da'ifi a ƙa'idar ilimi. A ƙa'idar ilimi kowane ɗaya cikinsu in ya ruwaito za a ce isnadin shi da'ifi. Don haka bari mu koma mu rubuta waɗannan a bango. Yanzu mun gama magana dangane da hadisi maqabuli, kun fahimta ne? To yanzu za mu dawo ne kuma magana dangane da hadisi mardud. To shi hadisi mardud din shi ne sai aka samu siffofi kamar haka. Na farko sayyi'ul hifz, na biyu aka samu mastur, na uku aka samu muhtalib, na huɗu sai aka samu mudallis, na biyar sai aka samu mukhtalafin fihi, zan yi mana bayanin su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Kun ga yanzu waɗannan duk mutumin da aka ce sayyi'ul hifz, to duk inda ya ruwaito hadisi isnadin sunan shi isnadun da'ifun, mastur ma duk inda ya ruwaito hadisi sunan isnadin isnadi da'ifi. To haka waɗannan guda biyar ɗin nan to mai bayani dangane da sayyidul hizb mun yi bayani mastur kuma shine malamin da aka ji sunan shi su biyu a wurin dalibai amma ba a san halin shi ba iyakar bincike an kasa gano halin shi na gari ne ko na banza sai malamai su ce to mastur wannan halin shi a rufe yake duk wanda wannan irin mutum ya ruwaito hadisi sunan isnadin shi isnadun da'ifun duk mutumin da aka ce muhtalif abinda ake nufi da muhtalif shine mutum ne yana da lafiyayyen hadda sai mahaifin shi ya rasu sai samu ruɗewa da damuwar rasuwar mahaifin shi sai fita daga hayyacin shi sai hadda shi sai ta watse da hadda ta watse sai abubuwa suka rikice mishi abubuwan da ya karantar da ku da yake muku guda takwas ne wata ran sai zai ce muku guda shida wata ran zai ce muku guda uku to sai aka rinka samun tukka da warwara a cikin abubuwan da yake karantarwa to malamai sai su ce duk inda ya rawaito hadisi shi ma isnadin shi ya zama isnadin da'ifi ne isnadin da'ifi ne ku kiyaye sai mudannisi mudannis kuma shine mutumin da ya rawaito hadisi daga mutumin banza sai idan shi mutumin banzar daga mutumin kirki ya ruwaito sai a wayar gari mutumin kirki ya ruwaito hadisi daga mutumin banza ya ruwaito daga mutumin kirki ma'ana mutane biyu na gari suna tsaka wato sun saka mutumin banza a tsakiyarsu ɗaya ɗalibin ne shi ne mutumin kirki malamin shi mutumin banza ne shi kuma wannan ɗalibin ne mutumin banza malamin mutumin kirki to kai da ka zo ka ga isnadin haka kai da ka zo daga baya sai ka goce sunan wancan na banzan sai ka haɗa ɗalibin nan mutumin kirki da wancan malamin malamin wancan mutumin kirki saboda kana da masaniyar dama isu din ma sun taɓa haɗuwa amma da ka tashi madadin ka kawo da cewa wane ya ce ya ji daga wane sai ka cire daga wane sai ka kawo an madadin haddasana sai ka kawo an to a wannan halin wannan halin da kai kai sunan shi ta dusauci don haka kai da kai wannan halin sunan ka mudallis shi kuma isnadin da kai haka a cikin shi sunan shi mudallas to don haka wannan isnadin ya zama da'ifi mudallisanci ɗaya daga ciki ne na buga muku a nan amma suna da yawa kawai muna son mu buga misali ne sai ar-rayi al-mukhtalafu fihi akwai ne riwayar da malamai sun yi sabanin da an kasa gane mai cece tsayayyen magana a kan shi yayin da suwanan suka ce mutumin kirki ne suwanan suka ce mutumin banza ne aka ja keke da keke sai aka kasa kai da ka zo daga baya sai ka kasa tantance yanzu menene hakikanin halin wannan mutumin wannan shi ake kira ar-rawi al-mukhtalaf fihi mai riwayar da aka yi sabani a cikin shi wannan irin isnadin ina son ku gane da cewa da kyau ba ka saurin hukunta cewa ya inganta ba kuma ka saurin cewa hadisin shi sahihi ne shi ma malamai suka ce sai ka ce isnadin da'ifi ne to duk waɗannan matsalolin guda biyar din nan da aka hukunta cewa isnadin da'ifi ne a tsari na ilimi ba an jefar da su bane ba an yi watsi da su bane an jingine su ne sai a tafi bincike idan aka gano isnadin wane wanda sayyi'ul hizbi ne da aka hukunta shi da'ifi ne sai aka ga aka samu wani mutum wanda shi kuma mastur ne ya ruwaito irin wannan hadisin ku ji irin shi keke da keke ko kuma ya ruwaito shigan shi wanda ma'anarsu ta yi ɗaya ko da ba iri ɗaya ba to sai a ɗauko wannan isnadi na sayyi'ul hizbi da'ifi da wannan isnadi na masturi da'ifi sai a kira shi a ce hasanin amma bi ghairihi don haka yanzu kenan da'ifin li zatihi amma hasanin li ghairihi to wannan yanzu in kun fahimci wannan shine zai kai mu ga mataki na biyu mataki na biyu shine matakin farko a rashin karban hadisi shine mutumin da ba jefar da shi za a yi ba ya za a yi za a dakatar da shi ne shine malamai suke kira layyin ko fihi ni ko fihi ba'af ko makamantan haka. Ma'ana wannan raunin shi bai yi tsanani ba sai a ce to dan tsaya nan. Ko kun fahimta jama'a? Yawwa. To sai a tafi zuwa ga wanda kuma malamai suke watsi da su gaba daya. Waɗannan da malamai ke watsi da su gaba daya to su kuma nau'i biyu ne. Akwai wanda ana watsi da shi gaba daya ne saboda lalacewar ta yi tsanani. Akwai kuma wanda ya lalace ne amma lalacewar ba ta yi tsanani ba, amma wannan ya dan samu matsala ne. Don haka sai mu ce yanzu a gargadin yadda nake muku bayani don ku fahimta, da wanda za a ce ya dan samu matsala, da lalatacce da kuma mai tsananin lalacewa. Dukkan mutumin da ka ji sun ce mishi munkar ko wahim ko da'ifin jiddan, to wannan mutumin da shi da hadisin shi sun lalace, ba a buƙatar su kuma ba a hada irin wannan isnadin. Waɗannan irin isnadodin da aka ce munkar, da'ifin jiddan, wahim, matruk, ku kiyaye da kyau jama'a, ba a ɗibo su a haɗa su da junansu ko a haɗa su da wani. Domin duk inda ka ɗibo su ka haɗa da wani, to al'amari ya lalace. Sauran tuwo ne sai ka je ka ɗauko ruɓaɓɓen tuwo, ko kuma sauran tuwo ne ya ƙi ciwuwa sai ka samu miya da ta ruɓe kwananta bakwai ta hunguna, ka ce to tunda dai sauran tuwon nan bari dai ka ƙosa ka ci shi, bari ka haɗa da wannan miya mai hunguna. Anya da gwan maka ci sauran tuwon ka shi kaɗai ya fi lafiya, don in ka ci da miya mai hungunan nan to za ka amayo su gaba ɗaya, za ka yi biyu babu. Kuma ƙarshenta a wannan yinin ba ka iya sake cin abinci saboda tashin zuciya, musamman kana da tsantseni. To a nan bari in tsaya don in yi muku kyakkyawan misali. Mutane mukan gaya musu cewa hadisi kaza bai inganta ba, sai suna tunanin wai a'a yaya za a ce annabi ya ce ka ce bai inganta ba. A'a, ai abinda ake tuhuma ai ba a yadda annabin ne yake ba. In an tabbata annabi ne yake, ai ba a yi musu ba. Yanzu kamar mutane da ke jawo ayar Qur'ani su ce Allah ya ce ala la'natullahi alal kadhibina, sai mu ce a'a ba inda Allah ya faɗa haka, sai ce la ilaha Qur'ani, sai a ce a'a saurara, ai wannan duk Qur'ani gaba ɗaya babu inda aya take ala la'natullahi alal kadhibina, babu wannan a Qur'ani. Babu wata aya da direbobi masu motar katako ko ice suke rubuta wallahu khairun mu'in, babu aya irin wannan a Qur'ani duka. Saboda haka matsalar yanzu tabbatar da cewa aya ce ita ake magana, ba aya ba ce. Duk Qur'ani babu wata aya ala la'natullahi alal kadhibina, duk Qur'ani. Ka je duk alaramman da ka amince da shi a duniya har na lahira nan zaka iya access zuwa gare shi, babu aya a cikin Al-Qur'ani ala la'natullahi alal kadhibina. Babu wata aya wallahu khairun mu'in, babu wannan. To yanzu in ka kawo wannan a matsayin ayar Qur'ani sai mu ce a'a, ai wannan ba aya ba ce. To in kai salati kace ayar ta Qur'ani ta ce a'a, ai abin da yake tabbatar maka wannan ba aya ba ce tukuna. Amma in ka kawo wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin, to zaga wannan ayar Qur'ani ce, to sai a baka kai hujjar da za ka yi a kanta. Amma yanzu ka ce ai Allah ma ya ce ala la'natullahi alal kadhibin, sai a ce a tukuna yanzu ana tuhumar ka ne, wannan ba ayar Qur'ani ba ce. Don haka nemo ayar Qur'ani kai hujja da ita, sannan a saurari me za ka ce a bayanta. Don haka maganar da muke jama'a, in muka ce hadisi bai inganta ba, ba wai muna cewa ne ya tabbata annabi ya faɗa ba sannan kuma muka ƙaryata, a'a ban yadda annabin ya faɗa ba ne. Don haka abin da zai biyo baya na kafa hujjar sai mu ce ban yadda ba, tunda tun farko maganar ban yadda daga annabi ba ce. Misali, ina da account a banki, ban aike ka ba, ban baka wata takarda ba, kawai sai ka tafi banki sai ka je ka ce a ɗibi kuɗi naira 2,000 a cikin account ɗin wane a baka, sai ma'aikacin banki ya ce to kawo shaida, sai ka ce a yanzu kana nufin wane bai da kuɗi, ce a'a, ka kawo shaidar da za ta tabbatar da cewa ya ce a ɗibi kuɗin da ya bamu ajiya a baka,
kawo shaida.
Sai ka ce la ilaha illallah jama'a kun biya ce wane Alhaji Ahmadu cancan yau ba shi da kuɗi.
La ilaha illallah
ce a'a, saurara, yanzu ina shaidar da ke nuna Ahmadu cancan ya aiko ka ka karɓi kuɗi? Baka kawo shaida ba ko? Dan haka ba musu ake Ahmadu cancan yana da kuɗi ko bai da kuɗi ba, sai dai kai ka kasa tabbatar da shaidar da za ta gaskata cewa cancan ne ya aiko ka a baka kuɗin shi da ke banki, ko kun fahimta? Dan haka jama'a, ina so ku natsu da kyau, ku gane wannan. Na ɗaya kenan, tambayi na ɗaya. Tambayi na biyu, akwai hadisi da mutane suke kasa hujja da shi, wanda asalin hadisin al-Imam Abu Dawuda ne ya ruwaito shi sahihin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan za ku roƙi Allah, ku roƙe shi da cikin tafi, kar ku roƙe shi da bayan tafi. Wannan hadisi sahihi ne, yana nan cikin Sunan Abi Dawuda. Sai aka samu a cikin wasu riwayoyi da Abu Dawuda da Baihaqi yayi na wannan hadisi, sai aka samu wata ƙarin magana wadda za mu zo mai magana akan ziyadat, ƙari da ake samu akan asalin hadisi. Sai aka samu wannan ƙarin, yana cewa wa idza faraghtum famsahu biha wujuhakum, idan kuma kun gama addu'ar to sai ku shafi fuskarku da hannayenku. Yanzu wannan ƙarin sai ka ja layi a saman shi. Mutanen duk da suka ruwaito riwayar da aka kira wannan ƙarin, an yi musu lamba da cewa munkar ko wahim ko da'ifun jiddan ko kuma majhul. To dukkan mutumin da ku kiyaye aka ce mishi munkar ko wahim ko da'ifun jiddan ko matruk ko aka ce mishi majhul, ita kadai aka yi shiru majhul, to hadisin shi ya mutu murmus. Ba a ɗauko wannan hanya a haɗa ta da wata, ko kuma a ɗauko wata hanya a haɗa da wannan, ko kun fahimta jama'a? Ma'ana tuwo ne yayi saura, gari ya waye kana so ka ci, sai aka samu wata miya ita ma kwanan niya, kaga za ka iya haɗawa ka ci, amma sai zama ita miyar ta kwana biyar da yi ta riɓe ta yi huhuna, kaga ba za ka iya haɗawa ba ko? To sai ka kiyaye, kamar yadda ba za ka iya ɗauko wannan miya mai huhuna ka ci wannan kwanan nan tuwo da shi ba, haka ba za ka iya ɗauko hadisin da sayyi'ul hifz ya ruwaito ka haɗa shi da hadisin da munkar ya ruwaito ka ce ai za su karfafi junansu ba. Wannan shine abin da Ibn Hajar yayi a ƙarshen Bulughul Marami, da ya kawo wannan hadisi na shafa fuska da addu'a, sai ce waɗannan riwayoyin za su karfafi junansu, ba za su karfafi junansu ba, domin riwaya ce ta munkar. Riwayoyi ne ina son ku kiyaye guda uku: ɗaya munkar, ɗaya wahim jiddan, ɗaya majhul. Waɗannan riwayoyin in ka haɗa su to suna kashe junansu ne, kamar kwanan miyan miya ce wadda ta kwana biyar ta yi hunhuna ɗin nan, da kuma tuwo wanda aka haƙo shi a cikin bola ya fara tsutsotsi, sai ka ce kana so ka haɗa, sai ka samo wani ruwan kwata wanda ya gare-gare, in ka ci wancan ruɓaɓɓen tuwo mai tsutsa da wannan miya mai hunhuna, sai ka ɗibo ruwan kwatan nan ka aza. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Wannan shine kyakkyawan misalin haɗa riwayar matruk da munkar da wahin jiddan da kuma majhul. Don haka ba su ne ake haɗawa ba, ku kiyaye. Da ake cewa ana haɗa hadisai da'ifai a yi aiki da su, shine idan da'ifancin bai yi rauni ba, shine sun kasance daga wannan kashin na farko. Amma sun kasance daga kashi na biyu, to ƙara kashe junansu suke. To ga kashi na uku. Kashi na uku kuma shine kazzab, sai dajjal, sai kuma maudu, ko wata kalma makamanci a haka. In aka ce kazzab, ana nufin babban makaryaci. In aka ce dajjal, to wannan ba sai an fassara ba jujal. Jujal ma'ana daga wannan ƙarya sai dai kiyama ake jiran a tashi kawai, ba sauran ƙarya bayan wannan. Sai maudu wanda yake kirkiran maganar dama aka yi. To waɗannan su ne matakai na hadisi mai rauni jama'a. Matakin farko shi ne mai rauni mai sauki mara tsanani. Sai mataki na biyu shi ne rauni mai tsanani. Sai mataki na uku shi ne rauni mafi tsanani. Matakin farko in aka samu ire-iren su sun ruwaito, ana haɗa su aure, sai su haifar da mai hadisi hasanun li ghairihi. Mataki na biyu da na uku kuwa ba a aiki da su komai yawansu. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To idan kun gane wannan da kyau, sai mu dawo cewa yayin da waɗannan kaji in sun ruwaito hadisi sai a ce isnadi da'ifi, ko isnadun da'ifun. Idan an samu irinsu guda biyu ko sama da biyu sai a ce hasanun li ghairihi. Kun fahimta? Waɗannan kuwa mataki na biyu idan suka ruwaito hadisi, matsayin da aka ba su shi ake juyawa a ba hadisin matsayi, ko kuma a ɗauko ɗaya matsayin a ba hadisin, shi ne duk mutumin da aka ce munkar ne a hadisi, hadisin ma aka ce mai munkar. Duk mutumin da aka ce wahin jiddan, shi ma hadisin ka ce mai wahin jiddan. Duk mutumin da aka ce mai da'ifin jiddan, shi ma hadisin ka ce mai da'ifin jiddan. Duk mutumin da aka ce mishi matruk, shi ma hadisin ka ce mishi matruk. In ba haka ba, ɗauko ɗaya cikin waɗannan kalmomin hudun duk wanda ka yaba mai ta yi daidai. Shine shi munkar ne sai ka ce hadisin shi matruk, shi matruk ne sai ka ce hadisin shi da'ifin jiddan, duk wanda kai tasarrufi kana da yanci anan. Kun fahimta? Mataki na uku kuma, duk wanda kaga ainihin hadisin shi a cikin wannan matakin, kai tsaye kana iya cewa ne, kana iya ce mishi mawdu'un. Ma'anar mawdu'un shine ƙarya ne ko kirkirar shi aka yi. Shine duk mutumin da kaga an ce kazzabun, to in ka zo hadisin shi zaka iya cewa mawdu'un. Duk mutumin da aka ce dajjalun, in ka zo hadisin zaka iya cewa mawdu'un. Duk mutumin da aka ce mawdu'un, in ka zo zaka iya ce mishi hadisin mawdu'un. Jama'a kun fahimci wannan? Waɗannan bayanan da ne muku jama'a su ne takaitattun bayanai dangane da wasu abubuwa da suka shafi abin da malamai suke kira mustalahul hadis. Mustalahul hadis waɗannan kuma su ne za a fara koyar da kai in aka saka ka a ajin hadisi, shine ka san kalmomin, ka san yadda abubuwan suke. Kamar yadda idan aka shigar da yaro wurin kanukawa, yadda ne muku bayani, za a yi kokarin sanar da shi sunayen sufana da jack da sauransu. To yayin da ka iya wannan, sai kuma a zo a saka ka a cikin bincike dangane da halayen mazaje, da kuma halayen da isnadi yake samun kanshi, da kuma halayen da matni yake samun kanshi. Wannan kuma shi ake kira ilmi na jarh wa ta'dil. To idan ka shiga wannan fagen, in Allah ya albarkace ka a ciki, zaka fito kai da kanka, zaka ji kana inganta hadisai da kanka, kuma kana ba'afawa, kuma kana iya kalubalantar kowane malami daga cikin waɗanda ke da rai a yanzu ko waɗanda suka gabata. Amma abin da ake so, kafin kai wannan kalubalan, ka tsaya ka tabbatar da ka goge, sannan kai abin da ladabi, sannan kai abin da sanin cewa akwai wasu waɗanda suka rigaye ka. Bahaushe ko ya ce ko ya riga ka kwanciya, akwai yiwuwar ya riga ka tashi. Idan wasu suka rigaye ka a cikin ilimi, sukan samu gogewar da kai baka samu ba, koda ka zo da kibɗakin littattafan da ya fi nasu, koda ka zo da yawan binciken da ya fi nasu. Don haka abinda daga cikin madadin da ake koya maka a wannan fagen, idan kai binciken hadisi a iya bincikenka ba tare da ka dubi aikin kowa ba, kai da kanka ka gano cewa hadisi kaza da'ifi ne, daga cikin madadin da ake so ka ladabtu da shi, ka koma ka binciki malaman da suka gabace ka, akwai wanda ya taɓa kaiwa ga wannan hukuncin? sai ka gano cewa akwai wanda ya taba kaiwa ga wannan hukuncin, amma matsalar da ya gano ya ce ba isi ne, kai kuma ba ita ka gano ba, to ana so ka koma ka binciki yaya tashi matsalar take, mai yiwuwa ta tabbata cewa ita ma matsala ce. Yanzu kaga ka ƙara dalilai guda biyu kenan waɗanda za ka gano cewa hadisin ba isi ne, ko kuma sai ka gano cewa matsalar da ya turunci hadisin da ita akan cewa ba isi ne ba ita ce matsalar ba, don haka sai ka tsaya akan taka matsalar. Kun ji wannan hasken? Na biyu, sai ka dawo ka binciki malaman zamaninka, don a kowane zamani akwai malaman hadisi, kuma ya kamata ya zama kana da sila da su, silan nan da su ta kai tsaye, yadda za ka iya haɗuwa da su ku zauna ku tattauna, ko kuma ta hanyar wayar telefon, ko kuma ta hanyar sadarwa irin ta zamani yanzu ta internet. In ba haka ba, ya zama kana da yadda kake saduwa da su ko da ba ta kai tsaye ba, shine ta hanyar littattafansu da sauransu. Sai ka duba a wannan zamani akwai wani hamshakin malami wanda aka yi shi a ƙasar Sham, shine muhaddis na diyarun Shamiya mai suna Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Menene yake game da hadisi kaza? A wannan zamani akwai wani babban malamin hadisi da aka yi a ƙasar Yemen, shine wa al-allamatul imam Abdurrahman al-muallimi. Me yake game da hadisi kaza? A wannan zamani akwai wani hamshakin malami da aka yi shi a ƙasar ainihin Masar, sunan shi al-sheikh Ahmad Muhammad Shakir. Menene yake? A wannan zamanin akwai wani babban malami mai suna al-imam Abu Abdurrahman Muqbil ibn Wadi ibn Hadi al-Wadi'i. Misali, sai ka dubi menene ire-iren waɗannan malaman suka ce. To waɗannan malaman dukkan su sun rasu daga shekara 30-40 goma da suka wuce, 8 da suka wuce. Sai ka dubi a yanzu kuma akwai wasu bijiman malamai suna nan sun taso, waɗanda suna da kaiwa matuƙa wajen bincike game da gano matsalolin hadisi. Sai ka bincika menene suka ce, karka rena su, karka dube su matasa ne, kamar irin su Amr Abdul Mun'im Salim, matashi ne bai wuce shekara 35 zuwa 36 ba, karka rena shi. Kamar su mashhur bai wuce shekara 48 zuwa ainihin 49 ba. Kamar su Samir bai wuce 50 ba zuwa 52. Kamar su Ali Hassan bai wuce ire-iren, duk karka rena su, kaga sau'inka ne ko ka girme su? A'a, duk sai ka bika tattaro menene suka ce. To daga cikin hanyar da zaka samu bayanan menene waɗannan malaman da ke barai suka ce, da waɗannan da ainihin suka rasu ba da dadewa ba, da waɗanda suka rasu shekaru aru-aru da suka wuce, kamar shekara 1,200 su Bukhari su Tirmidhi su Nasa'i, sai ka je ka buga ahlalhadisi.com, da ka buga duk hadisin da ka gama hukunci a kai kana so ka ga ra'ayin waye a kan shi, sai kawai sai ka buga tambaya. Misali, www.ahlalhadis.com. ku kiyaye wajen spelling hadis din nan, www.ahlalhad, to nan ko ya zama WETH, ko kuma ya zama DI, ko ya zama hadis, ko ya zama hadis, ma'ana D din bayan shi ko ya zama WE ne hadis, ko kuma ya zama hadis I ne, kasa wanda biyo zo maka, to shikenan. Wannan wani faje ne na malaman hadisin duniya gaba daya, tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau. Duk wani wanda za a kira shi malamin hadisi ne, fara daga Abu Huraira, ko to har duk wani malamin hadisi yau da duniya ta ji labarin shi, to akwai hukuncin da yau wani hadisi a nan. Ina fatan ka gane. To akwai search bar a ciki, wato akwai fagen bincike a ciki. Zaka iya rubuta da Larabci, zaka iya rubuta da Turanci, ko muna nan muna kokarin yanzu zai zama zaka iya rubuta da Hausa ma insha Allah. Nan da 'yan watanni kaɗan zaka samu wannan damar, kamar da yanzu Google gashi nan da Yarabanci da Hausa da Inyamuranci, shi ma wannan ba da jima ba, in Allah so ana nan ana aiki akan haka. Allah ba da ƙarfin gwiwa. Idan ka zo hadisin kamar yadda nan, zaka ga an sa search din, wurin search, sai ka sa kawai innamal a'malu. Misali, innamal a'malu binniyati. Kun gane wannan? Idan ka sa wannan innamal a'malu binniyati, sai ka yi dash a gaba, sai ka sa addara qutni, kawai haka za ka sa addara qutni. Wai anan kana son ka san menene Imam Daraqutni ya ce game da hadisin nan? Duk abin da Daraqutni ya faɗi akan wannan hadisin a duniya za a tattaro a gawa maka. Na ta gani to duk wani malamin hadisi in kana so kawai ka rubuta hadisin sai kai dash sai ka sa sunan shi a gaba, kawai shikenan za a kawo maka abin duk da yake za a tattaro a faɗa maka. Kaga wannan zai taimake ka wajen in ba ka da littafai ka iya gane wane me yace wane me yace. Wannan dai na dan haskaka mana ne, Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara taimaka mana jama'a kun ji. To sai ainihin a dawo cikin ainihin abin nan. Na'am, wani yana tambaya ne akan cewa ba a yi bayani dangane da nau'in mutawatir ba. Mutawatir shi ai bai da matsala, inda ma kawai sun ce ne akwai nau'in almutawatirul lafzi, akwai almutawatirul ma'anawi, wato akwai hadisin da yake ana cewa yana da shahara, ma'ana yana da tawaturanci ne, yana da yawa ne, saboda me an ji shi a bakuna ko ina, yanzu kamar azabar kabari. Duk wanda ka sani a cikin musulmi ko yaro ko babba ya yadda akwai azabar kabari, to yanzu sai a ce hadisin azabar kabari mutawatiri ne me lafzi ma'anawi. Don ko yaro ne ne fi, sai uwar ta ce in na kama ka sai na lahira ya fi ka jin daɗi, to shi ma ya san a lahira shi ana cin kwakwa, ko kun fahimta ma'ana abin sakon kowa ya sani. Amma an ce to kawo hadisin da ake aka ce azabar kabari, ita ma ba za ta iya kawo ba balle shi yara, amma dukansu sun san dai ana cin kwakwa a lahira. Ina fata an gane. Sannan akwai kuma wanda yake al-lafzi. Al-lafzi kamar me? Kamar man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari. Duk inda kaje ka samu malamai da ɗaliban ilimi sun haddace wannan hadisin, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari, ko riwayar Bukhari da Muslim, ko riwayar Ibn Hibban. Duka dai malamai dai sun san hadisin cewa da lafazin shi, wanda biyo annabi ƙarya shi dan wuta ne da lafazin, ko kun fahimta? To idan kun gane wannan jama'a, waɗannan kawai su ne bayanan da muka dan so mu dan haskaka muku akai. Na'am. Now. Babu haka. Hadisin da wane yayi sai su kai shi ga wane yayi.
Amma shi ta fi yake shi
dama ai yanzu mun faɗi maganganu ne nan a dunkule, kuma mun kawo misalai, su ma misalan a dunkule. Yanzu in ka je ka samu wani ya rubuta littafi yana tabbatar da cewa Annabi Isa zai dawo, ai ba kuma sai ka ce to shikenan duk waɗannan hadisan mutawatirai bane, ko Dajjal zai zo ko mahdi zai bayyana? A'a, sai ka yi aikin bincikar waɗannan ne hadisan da aka ce mutawatirai din nan, ko kuwa wasu ne? Dan ba haka ba kuma sai a kullo maka ta abin da ka amincewa, kamar yadda duk musulmi ya amincewa Qur'ani. Dan haka za ku ji shekaru 30-35 da suka wuce ai har a wurin wa'azin ƙasa baki ɗaya alaran ma zai jawo ala la'anatullahi alal kazibin, ai kabbara a fassara ta kuma da nufin cewa aya ce, saboda kowa ya zo ne dan Qur'ani ne da hadisi. Fata an gane. Yawwa, Allah ya taimaka. Malam ya ce wa ammal hadith wa ammal hasan li ghairihi fa asluhu da'ifun. Yanzu ne zamu dawo cikin karatu jama'a. Shi hadisi al-hasan li ghairihi yace asalin shi hadisi ne mai rauni, ka an yakuna shi sanadihi masturun, kamar ya zama a cikin isnadin shi akwai wani mutum wanda yake masturi ne, aw sayyi'ul hifz, ko kuma mai mummunan hadda. Mastur shi ne wanda halin shi bai bayyana ba, aw mawsufun bil ikhtilat, ko kuma an siffanta shi da cewa ya samu cuɗe rudanin kwakwalwa, wato haddashi akwai rikici daga ƙarshen rayuwar shi.
au tablishi ko kuma yana tablisanci irin wannan magudi da muka yi misali da makamantan su ay mukhtalafun fi jar'ihi wa ta'dilihi ko kuma an yi sabani game da raunata wannan mutum ko kuma adulantar da shi ikhtilafan wani irin sabani wanda ya ta'azzaru tarjihu fihi yana da wahala a iya gano menene abin da yake tabbas game da wannan mutum wa inna ma qara alaihi alhusnu malam yace kyau ya fado kan wannan hadisi ne ba dan asalin shi mai kyau ba sai dai bil abidin ladhi abadahu da ainihin wato abin da ya karfafe shi shine yasa ya zama mai kyau din ko kun fahimci wannan da kyau dan haka fahtu mila li wujudil abidi to saboda samuwar wannan da ya karfafe shi din sai aka dauke shi a matsayin mai kyau walau man abid ba dan wannan da ya karfafe shi ba mastamarrat sifatu ba'fi fihi da wannan siffa ta rauni ta tabbata ta zarce ainihin akan shi ina fata an gane to wannan bayanin da malam yayi ko malam yayi mana sharar fage ne na magana da yake so yi mana kamar yadda ni ma duk bayanan nan da na yi fa sharar fage ne na wannan karatun menene makasudin sharar fage na da waɗannan malamai sune muna so ne mu ji yaya Tirmidhi yake mu'amalanta irin waɗannan hadisan saboda za mu zo muna karo da su a littattafan shi yanzu dai kun ji mun faɗi ka'ida wanda kowa ya sani ko sannan nan malam sun faɗi ka'ida wanda kowa ya sani ko to yaya abin yake a wurin Tirmidhi malam yace wa qadi'atana al-imamu Tirmidhi bil hadith al-hasan li ghayrihi fi kitabihi al-jami' nan mai Tirmidhi ya ba da muhimmanci da kula game da irin wannan hadisi al-hasan li ghayrihi a cikin wannan littafi nashi mai suna al-jami' atamma inayatin kula cikakkiyar kula Tirmidhi ya bada kula mai muhimmanci game da wannan wa hadhiya sami'uhu bit taqdir al-wafir inda ulama'il hadith sannan kuma al-wafi wa hadhiya sami'uhu bit taqdir al-wafi inda ulama'il hadith sannan su malaman hadisi kuma wannan irin aiki na Tirmidhi to ya sa ainihin wato ya samu cikakkiyar karbuwa da kuma girmamawa mai matuka wato ku duba jama'a yayin da malaman hadisi suka ga cewa Tirmidhi ya ba da muhimmanci game da irin wannan alhadisi hasan li ghairihi to su ma malamai sai suka sa kula game da wannan aiki da Tirmidhi don su gano shin Tirmidhi yayi waɗannan abubuwa ne daidai da yadda aka san su ko ko ya dauki wani salo ko kun fahimta jama'a misali jama'a sai ka tafi wani gari sai kaga abin da ba a bakin komai yake a garin ku ba sai ka samu wannan garin tara shi ake yi shine mai tsumma kai a garin ku tsumma jefar da shi ake sai kaje wani gari sai kaga ana ta tara tsumma kowa yana tara tsumma shin hankalinka zai dauka kun zuwa ga tsumman nan ko ko zaka ci gaba da daukar tsumma irin yadda ka dauke shi a garin ku hankali zai dauko saboda haka malamai da suke karanta littafin Tirmidhi sai suka ga Tirmidhi ya bada muhimmanci ga wannan abin da da su ba su cika damuwa da shi ba to da suka zo mu'amala da wannan littafi sai suka sa ido wa'adduhu aslan sai suka sanya littafin Tirmidhi a matsayin wani tushe ilmiyan yurja'u ilayhi fi hadha an-naw'i suka maida littafin Tirmidhi ya zama wani tushe na asali na ilimi wanda ake gano irin wannan nau'i na alhadisul hasan ake kai da komowa zuwa ga wannan littafi domin gano alhadisul hasani ni ghairihi saboda me saboda ba da muhimmanci da Tirmidhi yayi a cikin littafin shi dan haka duk sanda malami ku ji da kyau bari ku ji fasara wannan magana duk sanda malami ya bincika hadisi ya bincika ya gano wannan hadisin hasanin ni ghairihi ne sai ce bari in koma Tirmidhi in ga ko Tirmidhi ya kawo shi da ya koma sai ga Tirmidhi ya kawo shi sai ya ce to aiki na ya abin nan don haka an maida littafin Tirmidhi ya zama asali na gano wannan nau'in ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa faqad qala ibn as-salah babban malami ibn as-salah wanda aka fi sani da dan salah ya fadi fi ulumul hadith a cikin littafin shi mai suna ulumul hadith yace kitabu abi isa rahimahullah littafin abi isa Allah ya ji kanshi aslun fi ma'rifati alhadith alhasan tushe ne mai zaman kanshi wajen gano hadisi hasan wa huwa alladhi nawaha bismihi shine ya yada sunan hadisi hasan kafin imam Tirmidhi malamai suna fadin hadisi hasan amma ba irin yadda ainihin ake fadi ba kafin imam Tirmidhi
malamai suna fadi, amma da Tirmidhi yazo sai ya rinka fadin shi fiye da yadda suke fadi. Ko yaushe sai a ji ya ce hadithun hasanun gharibun sahihi, sai malamai suka ji ya yada. Wato ku ji da kyau jama'a, ina son ku fahimci maganar, ba Tirmidhi ne ya fara fadin hadisi hasan ba, kafin Tirmidhi dama ana fadin hadisi hasan, amma Tirmidhi da yazo sai abubuwa guda biyu ya fito wa da hadisi hasan tsari wanda a da malamai ba ruwansu, ko sahihin hadisi ma suna iya ce mishi hasan, ko hadisi ba'ishi mai kyakkyawar ma'ana suna iya ce mishi hasan, kamar hadisin addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sai kaji sun ce hadha hadisun hasan, me suke nufi hasanul ma'ana, amma isnaduhu da'ifun, hadisi ne ba'ishi ma, amma sai kaji sun ce hadisi hasan. To amma shi Tirmidhi da yazo bayan ya biya tsara hadisi hasan, sannan sai ya da ambaton shi, yana yawan fadin shi. Misali yanzu kalmar salafiya, kun san cewa Malam Abubakar Gumi ya sha fadin ta, amma bata shahara a bakin Malam Abubakar Gumi ba. Kafin Malam Abubakar Gumi an ji kalmar salaf da kalmar salafiya a cikin littattafan dan Fodio Burjik. To amma a wannan zamanin sai aka ce wai a bakin mu aka fujinta, dan haka har in muka haɗu da malamai fa malamai ba jahilai ba, sai su ce su abin da basu gane ba kawai shine kungiyar nan da aka ce kun kafa kun sa mata salafiya. Wai menene ma salafiya? Kun ce na ɗaya dai ba kungiya bace, na biyu kuma ana gafarta malam. Wannan encounter din mun yi da wani malami ne dan nan garin ne, amma Abuja muka yi wannan encounter da shi, shine alkali Abdul Hakam dan gidan malam Muntaka Kumasi. Yace wannan salafiya da kake ta kira salafiya da salaf ba mu taba jin ta ba sai a bakin ka. Sai nace to, nace na yi mamaki malam, don nakan natsu ne wajen bayani, sai na yi mamaki malam, domin ni dai na san daga cikin littattafan da aka gaji karanta su da karantar da su da haddasu a gidanku akwai risala yake kwarai da gaske. Nace to mai risala a farkon muqaddimar risala ya ce wattiba'us salafi, a ƙarshen risala ya ce wattiba'us salafi waqtifa'u atharihim, dan haka wannan maganar da mai risala ya faɗi ita ce na tashi nake da'awar a dawo a bita. Abin maganar nan ta mai risala da ya ce abi salaf, a tsaya akan hanyar salaf, sai ya ce a yo salaf ne, nace eh, ya ce a to ai mu ma nan dai haka ne, nace to. To kaga yanzu misali ya aka yi gida dan ce kalma ce wadda kowa yana faɗin ta, amma ba a bada hankali zuwa gare ta ba, sai mu muka bada hankali akan cewa asalin abin da ya saka ƴan ɗariƙa rikici, asalin abin da ya saka ƴan shi'a rikici, asalin abin da ya saka ƴan izala rikici, asalin abin da ya saka duk duniya rikici, kai lahira ma an kaje duk mutanen da suke cikin rikici, asalin abin da ya saka su shine rashin bin salaf ne, shine annabi shine shugaban salaf, su Abubakar ne Siddiq kuma shine asalin mabiya salaf. To sai mai risala yace abi salaf kuma a tsaya a hanyar su, sai Albani ma ya taso yace abi salaf a tsaya a hanyar su, sai ka ce ba a taba jin kalmar ba. To duk mutumin da ya magana da ka ce mishi ai mai risala ne yace wattiba'us salafi waqtifa'u atharihim, to sai kuma ya dawo cikin tunanin shi to ya rage yanzu kuma ko zai bi salaf din a hakika, ko zai ci gaba da bin abin da yake bi, amma dai yanzu ya tabbatar da cewa ashe kalmar salaf ba wai Albani ne ya kirkiro ta ba, ba wata kungiya ce ya kafa ba, a'a mai risala ne yace abi salaf. Dan Fodio ma yazo cikin littafin Tamizul Muslimi ne yace abi salaf. Kun ga ashe yanzu in za a faɗi abin abi sababin adalci, sai a ce kalmar salaf dama tana nan tun a cikin hadisai da cikin maganganun malamai, sai dai su Albani da suka zo sai suka nawaha ta, suka yada binta, suka yi ta nan naga a kanta, shine har sai aka wayi gari wani ma in ya tashi ko dan son zuciya ko son rashin sanin tarihi, sai ya ce ai su Albani ne suke kira zuwa ga salaf, ya manta mai risala ma ya kira zuwa ga salaf. Ko kun fahimta? Haka yanzu abin ya faru ga Tirmidhi, wanda
bai san tarihi ba ko kuma ya saka son zuciya ko kuma yana da jahilci sai ya ce ai ba a taba jin hadisi hasan ba sai a bakin Tirmidhi a sai Imam Bukhari da sai Ibn Hibban da sai Imam Malik da makamantan su dukkan su an ji kalmar hadisi hasan a wurin su al-Imam Ibn Hibban an ji al-Imam Abu Hatim Ar-Razi an ji Abdurrahman Danshi an ji duk malaman hadisi galibi an ji su suna fadin hadisi hasan amma tanwihi ya da kalmar da shahara tafa to a wurin Tirmidhi ta shahara ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu sai ce wa huwa allazina wahha bismihi shi Tirmidhi shine ya yada ambaton wannan kalma wa akthara min zikrihi kuma yawaita fadin wannan kalma fi jami'ihi a cikin littafin shi al-Jami' وقد أصح الإمام الترمذي عن مصطلحه في الحديث الحسن عنده الترمذي يافتو قرر يافت النيمين يكي نتي أوليشي ميكي نتي دا الحديث الحسن أي استلاحيشي كنت هنتا جماعة فقال في العلم الصغير سيفتي أتكن لتافنش العلم الصغير لتافن دميت بياني أكنشي نتي وانا لتافنشي نمتين كما مانوال كما جاغورا دنجني دباني لتافن kun ga duk abin da ya rikice za a ce me Tirmidhi yace sai ku ji an ce da abin da ya fadi ko daga nan za ku gane muhimmancin littafin nan to a cikin wannan littafi Tirmidhi yace Tirmidhi ya fadi ainihin wato wannan magana ainihin a cikin wannan littafi a shafi na 104 yace wa ma zakarna fi hadha alkitabi dukkan abin da ko 251 a cikin mujalladi na 6 na wannan bugun na sunan Tirmidhi a can karshen littafin ke وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن مالن ترمذي yace duk wani hadisi da muka ambata a cikin wannan littafi muka ce da shi hadisi ne hasan fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana muna nufin kin isnadin shi a wurin mu to ba abin da muke nufi kullu hadisin yurwa duk wani hadisi da aka ruwaito la yakunu fi isnadihi muttahamin bil kadhib wanda a cikin isnadin shi ba a samu wanda ake tuhuma da ƙarya ba wayurwa min ghairi wajhin nahwa zalika aka kuma ruwaito shi ta wata fuska irin wannan ko makamanciyar wannan kun ji ne kenan kun ji bayani na nada su da yake din nan ainihin wato ya zama isnadin ba a samu wanda ake tuhuma da ƙarya ba kun ga matakai nawa dama muka ce mataki uku mai dama dama mai matsala mafi matsala to yace wanda ba a samu wanda yake da mai matsala ne yawa ba da kuma mafi matsala to duk hadisin da ba a samu wanda ake tuhuma da ƙarya a ciki ba sai zan kenan an samu masturi ne a isnadin ko mukhtalafun fi jarhihi wa ta'dilihi ko kuma mudallis ko kuma sayyi'ul hizzi ko mukhtalitun to in ka samu irin wannan sai ce wayarwa min wayarwa wajihi nahau zalika aka kuma ruwaito ta wata fuskar ba wannan ba ita ma kuma ta zama makamanciyar waccan fuskar to sai malam Tirmidhi yake cewa fa huwa indana hadithun hasan shine a wurin mu muke nufi hadisi hasan yanzu kun ga ta'rifin Tirmidhi ya dace da me da ta'rifin sauran malamai to amma bari ku ji inda bambancin yake shi su sauran malamai suka ce haza hadithun hasanun ko to suna nufin me hasanun li zatihi shi kuwa Tirmidhi in yace hasanun kawai to yana nufin hasanun li ghairihi idan zai ce hasanun li zatihi shi kuma sai ya ce hasanun gharibun dan haka ku kiyaye da kyau hasanun a wurin sauran malamai shine hasanun li zatihi hasanun kadai a wurin Tirmidhi shine hasanun li ghairihi hasanun li zatihi na Tirmidhi shine hasanun gharibun ku kiyaye kun ga istilahin kenan to sai a kiyaye jama'a sai malam Tirmidhi sai malam yake cewa wa zaba ibn salahi fi ulum al hadisi sai ibn salahi da yazo cikin littafin ulum al hadisi sai kara sharhi akan wannan magana ta Tirmidhi yace wa Allah ya kuma min riwayati mughaffalin kuma kada ya zama shi hadisin yana daga cikin riwayar mutumin da yake gafalan ne kafirul khata'i ne yawan kuskure me yake nufi da kasaratul ghafala da kasaratul khata a cikin hadisi
shine ya zama kuskuren ka yarin jayi daidai dinka. Kun ji na daya, na biyu ne ake nufi da kasaratul ghafla, ita ce saboda kai mutumin kirki ne sai ka dauka duk wani malami ma mutumin kirki ne, kuma duk wani dalibi mutumin kirki ne, dan haka kowa zaka iya zuwa ka karba hadisi wurin shi baka bincike halin shi ba, kuma kowa zaka iya dauka ka bashi hadisi baka bincike halin shi ba. Malaman hadisi in za su yi karatu wurin mutum sai sun bincike halin shi, in za su ba mutum hadisi sai sun bincike halin shi. To kai idan malamai suka gano cewa duk wanda ka gani da doguwar riga da carbi a hannu sai ka dauka mutumin kirki ne, sai malamai su ce maka ghafil. Shine in abu yazo wajen karba hadisi jama'a, to ba a mu'amalantar mutane irin mu'amalantar da aka saba yi wa gama garin musulmi. Shine a tsarin musulunci duk inda ka ga musulmi ka dauka mutumin kirki ne. To amma zaka bashi kudi ya aje maka fa? Yanzu misali sai nazo Zaria ban san kowa ba daga Sokoto, ina idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nazo da siminti tirola guda, mutumin da nayi sallama daidai da dama sai in ce mallam tunda kai musulmi ne zo mu je mu baka ajiya tirola guda ta siminti, zai yi haka saboda na biya yi sallah? Ashe duk abin da ya shafi mu'amala, duk inda ka ga mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam, duk mutumin da ya kabbarta sallah zai yi limanci ka bi shi sallah, amma mutumin da zai kai ka kudi ka bashi, ko za ka ɗauki ya ka bashi aure, ko kuma aka zo aka tambaye ka yaya halin wani za mu bashi ya ko za mu bashi ajiyar kuɗi, ka ce a ɗabi mun yi sallah da shi, sai ka yi jawabi ko? To duk mutumin da za ka bashi hadisi ko za ka karɓi hadisi aure shi, ku kiyaye jama'a, sai ka bincike halin shi. To in malamai suka kama ka baka bincikar halin wanda kake ba hadisi da wanda kake karɓe, sai su ce kai sakarai ne, sai su daina karɓe a wurinka. Ina misalin haka, shiga cikin kasuwa ka je ka karɓo bashin omo da sukari da magi, duk wanda ya zo yana salati yana la ilaha illallah sai ka ɗibi bashi ka bashi, kafin kwana uku sai a waye gari shagon ba komai, sai ka ce wallahi wasu bayan Allah ne duk suka zo suka karɓa. Dan ce to kai ka san su ne, a wannan yazo da carbi ne wallahi yana ta salati shine na ga mutumin kirki ne, wannan kuma yazo ne tunda yazo kira'a yake ma da kama muka cinikin saboda hadda. Goban ka koma kasuwa za su ɗibi katon ɗin omo da magi su baka, me za su ce maka? Mahaukaci ko gafalalle? Saboda haka malaman hadisi haka suke, ku kiyaye, domin ka'idojin malaman hadisi kowa yana amfani da su a shagon shi, amma aka zo hadisi sai mutum ya ce kowace karkatarka a karɓa, kuma kowace karkatarka a ba. Yanzu kowa ya zo baka ɗauki aka bashi daga an gidar da sallah azhar, sai miƙe jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah, ni musulmi ne ahli sunna daga Jalingo, na zo garin nan ne aure, sai kai saboda imani ka ce na baka yata, za ka yi haka? Saboda haka malaman hadisi ma sai sun bincika wa za su ba wa za su karɓa a wurin shi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai malam yake cewa wa hadhihi ziyada, wannan ƙarin bayani da Ibn Salah yayi, wa in kana la budda alaiha kalamu Tirmidhi huna, wa in kana la yadullu alaiha kalamu Tirmidhi huna, ko da yake maganar Tirmidhi anan ƙarar ba ta nuna haka ba, sai dai kuma tu'khadhu min qawlihi fil ilal qabla hadha, wata magana Tirmidhi yake kafin wannan a cikin littafin Ilmus Saghir, sai aka fahimci haka daga gare shi da mafhumul laqab ko kuma mafhumu kaza kaza. Yace anna man kana mughfilan, wanda ya kasance gafalalle ne, kafiral khata'i, mai yawan kuskure, la yuhtaju bi hadisihi, ba a kafa hujja da hadisin shi, wala yushtaghalu bi riwayati anhu, kuma ba a shagaltuwa da karɓar riwaya a wurin shi indal aktharina, a wurin mafi yawancin malamai. Yanzu kenan me muke fahimta anan? Kenan Tirmidhi baya karɓan riwayar mutumin da ya zama gafalalle ne mai yawan kuskure, haka ne ko? Yawwa. To tunda mun gane haka kenan, ashe duk hadisin da kaga Tirmidhi ya kawo shi har ya ce wannan hadisin hasanin, to wanda ya rawaito hadisin nan ba gafalalle ba ne, ba shi da kasratul khata. Ina son ka fahimci haka, ko kun fahimta? A ƙarƙashin wannan sai ku gane duk hadisin da Tirmidhi ya rawaito idan mai ruwaya gafalalle ne, to za ka ji Tirmidhi ya raunana hadisin. In ku haka ji Tirmidhi ya ce haza hadisin hasanun ya shiru, to yana nufin wannan hadisin za a iya ɗaukan shi a aiki da shi. In ku ka ji har ya ce haza hadisin hasanun gharibun, to yana nufin wannan hadisin
ya kai matuka wajen kyau. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Saboda yadda lokaci ya kure jama'a, za mu saurara anan sai mun zo karatu na gobe. To za a fara misalai dangane da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda wannan zai haskaka maka duk karatun da aka yi. A yau karatun an yi nazariyat ne, theories aka yi ta bayarwa, don haka zaka ji ka'idojin da wahala, amma gobe zaka ji za su yi maka sauƙin fahimta insha Allah ta'ala. Ba dan kuma saboda ba a kawo misalai da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.